daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. Abin ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka, ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Juma'a 11 ga watan Mayu shekarar 2018. Shirin mu na karfe 6 na safa agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare kuma a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Bayan an kwashe sati biyu ana tattaunawa akan canjin yanayi wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya, amma har aka kai ƙarshen taron jiya Alhamis kasashe ba su cimma matsaya ba. Kasar Turkiya ta soki shugaban Amurka Donald Trump daga kawsan lafazi kan shawarar da yanke na janyewa daga yarjejeniyar da aka cimma da kasar Iran. Daga yau Juma'a ne Amurka ta takaitawa jami'an diplomasiyar kasar Pakistan yin tafiye-tafiye, kamar yadda jakadan kasar Aiza Chowdhury ya fada wa wannan gidan rediyon.
To, a Najeriya, tun bayan da rahotanni suka nuna cewa an samu bayanai masu karo da juna daga fadar shugaban kasar kan ranar da shugaba Muhammadu Buhari zai koma gida, masu sharhi suke ta tsokaci kan wannan batu.
Wannan shiru-shirin da ake ruha-ruha shi ke sa 'yan adawa na ganin kamar da lauje cikin naɗi.
Babu wani mahaluki da za a ce wai ba zai faɗi rashin lahiya ba, ko kuma a ce wai a kai haka kake salin alin.
Sannan za mu je jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa 'yanci ranin wasu ƙasashen Afirka da ake kwasowa daga Algeria na zargin cewa ana cin zarafin baƙaƙen fata a ƙasar.
Ana ba mu wahala, duka suke waɗansu ma dewa da masu 'ya'yan dewa masu rasuwa hanya.
Za ku ji ƙarin bayanin waɗannan rahotanni a cikin shirin, sannan muna tafi da shirin lafiya da ke zuwa muku a kowace ranar Juma'a. Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda zai karanto mana labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Bayan an kwashe sati biyu ana tattaunawa akan canjin yanayi wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya, amma har aka kai ƙarshen taron jiya Alhamis. Kasashen ba su cimma matsaya ba akan kaddamar da yarjejeniya akan yanayi da aka kulla a Paris. Sai dai an sake tsaye da watan Satumba a matsayin lokacin da za a sake wannan tattaunawar a Bangkok har na tsawon sati guda. Kasashe 197 ne suka sa hannu a wannan yarjejeniyar tare da tsaye da watan Disamba a matsayin lokacin da kasashen za su fara aiwatar da yarjejeniyar ta Paris, to amma hakan ba ta samu ba. Ba shakka, wannan rashin cimma matsaya da ba a yi ba ya zame wani babban barazana ga ayyukan shekaru uku domin kammala yarjejeniyar ta Paris wanda aka kulla a shekarar 2015 da ta tanadi takaita gurbatan muhalli a kusan dukan kasashen wanda shine irin na farko da zai rage dumamar yanayi da ma'aunin degree Celsius kasa da 2.2 kafin karshen karnin. Yanzu gaba daya ana iya cewa taron na Bonn ya samu tafiyar hawainiya domin ko kasashen irin su China su ne ke neman sake wata sabuwar yarjejeniya game da matsayar da aka cimma a Paris din. Kasar Turkiya ta soki shugaban Amurka Donald Trump da kakkausar lafazi kan shawarar da ya yanke na janyewa daga yarjejeniyar da aka cimma da kasar Iran game da shirinta na nuclear. Shugaban na Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi gargadi akan irin wannan munar abin da ka iya biyo bayan janyewar da Amurka ta yi daga cikin wannan batu. Da masu kula da al'amuran da kan je su komo na cewa Turkiya na iya samun kanta cikin wani sabon rikici da ka iya barkewa tsakanin Amurka da Iran din. Erdogan, wanda ya tattauna da tawayen tarho da takwaran aikinsa na Iran Hassan Rouhani a ranar Laraba, majiya daga fadar shugaban kasa ta Turkiya, na cewa Erdogan ya jaddada goyon bayansa ne game da wannan yarjejeniyar nuclear da aka cimma da kasar ta Iran. Kana yana sukan shawarar da shugaba Donald Trump ya dauka kan wannan lamari. Yanzu haka dai Turkiya na daukar dawainiyar 'yan gudun hijiran Syria har su miliyan 3. Fatarta ita shine ganin an kawo ƙarshen faɗar da ya rabo su da muhallinsu domin su koma gidajensu. Daga yau Juma'a ne Amurka ta takaitawa jami'an diplomasiyar ƙasar Pakistan yin tafiye-tafiye, kamar yadda jakadan ƙasar Aiza Chowdhury ya faɗa wa wannan gidan rediyon. Yana cewa wannan ra'ayin, yana cewa ana ra'ayin wannan shawarar ta saba ambasadan yayi wannan furucin ne a salin da yake magana da sashen Urdu na wannan gidan radio yace kamata yayi kasashen biyu su kasance kusa da juna amma daukar mataki irin wannan ba zai haifar da kyakkyawan sakamako ba daga karshe sai dai a waje daya ma'aikatar harkokin wajen na Amurka na cewa ba ta da wani bayani da za ta yi game da wannan lamari domin ko tun farko tana da ikon kakaba wasu sharuɗan da ke da nasaba da tafiye-tafiye a ƙarƙashin dokar tafiye-tafiye na shekara 1982 sai dai ambasada Shauri ya ce ga bisa dukkan alamu akwai wata boyayyen manufa cikin wannan shawarar da Amurka ta ɗauka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Akalla mutane 40 ne suka mutu sakamakon rushewar madatsar ruwa a kasar Kenya ranar Laraba bayan an yi ruwan sama kamar da bakin kwarya. Wannan ruwan ya share gidaje da dama da gonaki tare da tsayar da harkokin kasuwanci bayan dam din da ke Solai kilomita 180 arewa maso yammacin Nairobi ya yi ambaliya. Ayan Indegwa wanda ya ga yadda lamarin ya faru ya faɗa wa sashen Swahili na muryar Amurka cewa adadin rayukan da suka salwanta na iya zarta abin da aka bada rahoto akai. Domin akwai mutane da dama da har yanzu ba san inda suke ba, ya ce akwai 'yan sanda da sojoji da ma masu aikin gini suna wannan wuri domin ganin sun kwashe abubuwan da suka toshe hanya tare da neman mutanen da suka bata. Gwamnatin kasar ta Kenya ta faɗa a ranar Laraba cewa sakamakon wannan ruwan saman ya yi dalilin raba mutane da yawansu ya kai 220,000 da muhallansu. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya sallami gwamnan babban bankin kasar shi da mataimakinsa na farko ba tare da bada wani bayani ba. A ranar Laraba ne shugaba ki ya bada wata sanarwar dokar da ta cire gwamnan na babban bankin kasar Otom Rago Ajak shi da mataimakinsa Dia Tong Ngo daga mukamansu. Sai dai wani masanin tattalin arzikin kasar ta Sudan ya ce sauke waɗannan mutane daga mukaman nasu ba zai rasa nasaba da rashin hubbasan su bane wajen ganin sun farfado da tattalin arzikin kasar da ke durƙushewa. Wata majiya mai tushe daga babban bankin kasar ta tabbatarwa wani shirin da ake gabatarwa a wannan gidan rediyon da ake kira Turanci South Sudan in Focus cewa ba shakka an samu canjin shugabancin wannan bankin. Sai dai sakataren yaɗa labaran shugabaki Ateni Wake Ateni bai ba da cikakken tabbacin wannan canjin ba, ya ce bai ga wannan dokar ba tukunna saboda haka ba zai sharhi akan jita-jita ba. Ya ci gaba da cewa idan har akwai wata dokar da shugaba ya fitar game da sauke wannan gwamnan babban banki na kasa da mataimakinsa, to wuri na farko da za a fara jin wannan labari shine gidan rediyon tarayyan kasar ta Sudan.
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu faro rahotannin namu ne daga jamhuriyar Niger, inda bayanai ke nuni da cewa ana ci gaba da samun mutanen da ke zargin cewa ana cin zarafin yanci ranar wasu kasashen nahiyar Afirka a ƙasar Algeria. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin fararen hula ke kira ga hukumomin Algeria da su daina cibge musu yanci ranar wasu kasashe a jamhuriyar ta Niger, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Duk da gargadin da jamhuriyar Niger ta wa kasar Algeria na tabar jibge mata bakin haure 'ya'yan nahiyar Afrika a cikin kasar ta, ana iya cewa har yanzu kasar ta Algeria bata ji wannan jan kunne ba, domin har zuwa yanzu nan hakan na ci gaba da afkuwa. Kamar yanda wata 'yar kasar Kamaru da ke cikin wani ayarin 'ya'yan nahiyar Afrika da jami'an tsaron kasar Algeria suka ingizo zuwa jamhuriyar Niger ke bayyana irin halin da suka shiga a lokacin da jami'an tsaron na kasar Algeria ka tunkudo su zuwa jamhuriyar ta Niger.
A gidan mu ka dauke mu buga kofa ka dauke mu a ciki ko kayan mu duk sun sate su Laraba ana ba mu wahala duka suke wadansu ma dewa da masu yayan da mu shuwa masu rasuwa hanya kaman raguna suka dauko mu suka zo suka bar mu asar don ni na fadi ma hanya a kin wai suna sa mini sauri kafa na shi kaga kafa na kumbura suna nuna mini bambanci wai bakage da farare ba daya bane ƙarya suke don da kowanne suke so su tafi tura amma da kowanne suke aiki wanda suke zama wanda suka shiga ma tuna da pepan kashin da shiga a Algeria.
Dan Niger na ci gaba da yin furuci game da wannan labanin, kamar yadda Habibu Mumuni memba kungiyoyin farar hula na jamhuriyar ta Niger wadanda ke fafatakar kare haƙƙin ƙasa da nada adam da ke cikin ƙasar ke cewa fa a cikin wannan lamarin jamhuriyar Niger tana da gaskiya.
Wannan gaskiya ne makwabta mu ne muna da makwabtaka da su cin da muna da franchise tsakanin mu da su waɗannan ɗan bakin haure da Niger ta yi gargadin a bar kasu ana zube muna dan saboda ni abani wanda adda matsala yau ana dauko mutai ba san kan mutan nawa da suke ba akwai na kware akwai lalaku kuma duk yawanci musan yanzu mutane ba adda ci gare su ba mu yanzu a zaka aka mu su franchise kin mu aje muna zai zama to suna dauke da wadansu arm ko suna dauke da wadansu miyagun abu ko su kama na aqida wannan abani wanda gaskiya nan Niger ta yi nazari da suka tashi suka magana tun da wuri da a samu a tare wannan dan saboda sai bare ana cewa african na duka yan uwan mu ne mun ki su bakin su ne muka yi mu kuma gudun namu kare mutan hakkin mutanen mu ne a garin mu shi abisa yawani shine annan farko mu kare hakkin ɗan ƙasar mu dabar da annan mu kula da wani don kenan wannan ba wani ba shi da wani cikas ba inda ba son aka yi transformation amma da shi wata hayya ba mai ita ma Algeria ya kamata ai ga yanda ka'idodi suka aishi ce aka wanda duk ya zamanto yana da bakon haure shi za dauko shi ai mun ji ga turki yanda ta ci turki ce ta za ta bada shirage ko wani a mai da shi ƙasar su ai Algeria tana ya mai da kowa ƙasar shi
su kankan su al'ummomin jahar Agadez inda akasari anan ne bakin hauren da ake ingizuwa da ƙasar Algeria ke tarewa sukan nuna hargabar su da dama dangance da ganin irin waɗannan mutane na sabka a cikin garin su a cikin irin wannan lokaci da sha'anin tsaro ke ci gaba da dokar hankalin al'ummomin duniya Haruna Oman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
hada kan mu a fere ka mu so juna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana
to muna kan kokarin jin ta bakin ofishin jakadancin Algeria dake Niger kuma da mun samu bayanan su zamu gabatar muku idan Allah ya yarda to a Nigeria kuma tun bayan da rotanni ke nuna cewa an samu bayane masu karo da juna daga fadar shugaban kasar kan ranar da shugaban Muhammadu Buhari zai dawo daga ganin likitansa a London ake ta muhawara kan wannan batu wakilinmu Umar Faruk Musa dake Abuja ya zanta da wasu ƴan jarida dake sharhi kan al'amuran yau da kullun a Najeriya ga kuma rahoton da ya aika mana
wasu ƴan Najeriya tuni sun fara cece ku ce dangane da wannan al'amari kamar yadda za ku ji a wannan bayanai da na tattara daga waɗansu ƴan kasar kamar Malam Shu'aibu Mungadi wani mai sharhi kan al'amura kuma ɗan jarida a Najeriya
ba laifi bane idan shugaban ƙasa bai da lafiya da shekarunsa a faɗa ma ƴan Najeriya cewa bai da lafiya zai koma ganin likita dama ai ya je wurin likita kuma yayi watanni a can wajen hiye da kwana 100 don haka an san duk wanda ya baro likita akwai buƙatar ya sake duba a sake duba shi kaga kuskuren da aka yi kenan tun farko faɗin ranar zai dawo domin likita bai ce ga ranar ba amma duba shi ba balle a ce an sallame shi kamata ai su masu kula da shi shugaban kasar su yi taka tsantsan wajen ba da sanarwa irin wannan kaga lokacin da ya tsaya London babu wani dalilin da za a ce ma ƴan Najeriya jirgi ya lalace ko wani abu bai dace ai wannan a faɗi ma cewa ya tsaya ga likitansa ba wanda zai ce don me wannan shuru-shurun da ake ruha-ruha shi ke sa ƴan adawa na ganin kamar da lauje cikin nadi
wani dan jaridan kuma wato Malam Zubairu Abdulrauf Idris yana ganin cewa ai babu dalilin da za a samu irin wannan kace nace ma dangane da irin wannan ziyara
to dama kwakwazo akan maganar shugaban kasa ba zai kare ba domin me an dade ana nuku-nuku akan yadda ainihin lafiyarsa take wato game da shin yana da cikakken lafiya koko bai ma da lafiya amma kuma tun daga wancan lokaci da ya dauki dogon zango ya je aka duba lafiyar shi ya dawo waɗansu na tunanin za su rinka ganin shi ne ya zama fige-fige kamar kazar mayu amma sai aka ga cewa yana kumari yana kumatu za a ga cewa tun daga makon jiya bayan da ya je gana da shugaban Amurka sai ya bar Amurka ya zo London kuma ba a faɗi cewa ya taso daga Amurka ba ya zo London ya tsaya aka fito da wata sanarwa aka ce ya wani tsayawa ne domin wato ƙara amanta hiya kuma a wancan lokaci ai ta tabbata waɗanda suka yi waɗannan kwakwazon sun tabbatar da cewa shugaban ƙasa ya biya ne domin ya ga likitan shi babu wani mahaluki da za a ce wai ba zai faɗi rashin lafiya ba ko kuma a ce wai a'a kai haka kake salin alin dole akwai wani wuri da zaka samu da yana maka ciwo saboda ka ya kamata a rinka yi ma ƴan ƙasa bayani domin addu'an ƴan Najeriya a wancan lokaci ita ce ta sa shugaban ƙasa wanda wasu suke ganin cewa ba ma zai dawo ba sai gashi ya dawo
shi ko Hamisu Muhammad wani dan jarida a Abuja ganin yake yi cewar ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya yanke shawarar da ta fi masa alheri da kuma Najeriya ita kanta
ni ina ganin lokaci ya yi da za a ce ana ta wani kumbiya-kumbiya da maganar lafiyar shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yanzu maganar campaign na zabe yana matsowa kuma ya ayyana niyyarsa ta tsayawa takara ya kamata waɗannan bincike da ake yi a fito a gaya wa mutane gaskiya shugaban ƙasar nan zai iya koko shugaban kasar nan ba zai iya ba. In ba zai iya ba tun da wuri a samu madadin sa. Ba shi kadai bane, akwai mutanen da ake ganin za su iya rike kasar nan. Kuma shi kada ya mika ransa akan yana so ya ceto kasar nan. Yayi kokari ya ga in zai yi wa kansa adalci idan akwai wata matsala da za ta iya hana shi mulkin nan. Ya ajiye mulkin nan ya ba wani ya koma ya kula da lafiyarsa. Ina ganin ne haka in yayi yayi wa kansa adalci kuma yayi wa kasa adalci.
Hamisu Muhammad kenan tare da sauran ra'ayoyin waɗansu ƴan jarida, wato Malam Sha'ibu Mungadi da Zubairu Abdulrauf, a tattauna da ne da su a Abuja dangane da kace na cin da ake yi akan ranar da shugaba Muhammadu Buhari zai dawo a Najeriya bayan ziyarar likitocinsa a ƙasar Ingila. Umar Faruk Musa Mur Amurka a Abuja, Najeriya.
Kadala kai mu ashirinmu na hantsi za ku ji cewa wani bincike da gudanar kan harin da ya sanadiyar mutuwar wasu dakarun Amurka hudu a bara a jamhuriyar Nijar ya gano cewa ba a ba dakarun na Amurka umarnin su gudanar da samaman da suka kai a wannan yanki ba. Sai a biyo mu ashirin na hantsi domin jin karin bayani. In zagogo anan na cewa karfe 1 dare ne da minti 16 ga shirin lafiya.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa gurbataccen iska kan kashe kimamin mutane miliyan 7 duk shekara? Abinda za mu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce mutane 9 daga cikin mutum 10 kan shaƙi gurbataccen iska a cikin ɗaki ko kuma gida, kuma babban matsala ce da galibi ba a san da ita ba. Rahoton baya-bayan nan da ƙungiyar lafiya ta duniya ta gabatar akan wannan matsala na cewa gurbataccen iska kan kashe kimamin mutane miliyan 7 a duk shekara, kuma ƙasashen Asiya da Afirka su ne suka fi fama da wannan matsala. Wata jami'ar ƙungiyar lafiya ta duniya mai suna Dr. Maria Naira ta ce gurbataccen iska a ciki da wajen gida kan haddasa ciwon zuciya da figar ruwa da ciwon huhu da kuma asma. A yayin da kuma galibi mutane kan ɗora laifi ko danganta gurbataccen iska da hayaƙin da ke fitowa daga masana'antu da motoci da dai sauransu, ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce a zahiri gurbataccen iskan cikin gida ko ɗaki kan kashe kusan mutane miliyan 4 kowace shekara. Kimamin mutane biliyan 3, kusan rabin dukkan al'ummar duniya, suna dogara ne akan amfani da mai wajen girki da dumama gida ko kuma haskaka wuri. Waɗannan abubuwa sun haɗa da kananzir da itace maimakon amfani da wutar lantarki ko kuma gas. Dr. Maria Naira ta ce wannan matsala ce da ya kamata a duba. A watan Oktoba, idan Allah ya kai mu, Dr. Maria Naira ta ce ƙungiyar lafiya ta duniya za ta gudanar da taron ƙasa da ƙasa na farko akan gurbataccen iska a birnin Geneva a ƙasar Austria da nufin ganin yadda za a magance wannan matsala. To sai kuma amsoshin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan ya shirya zai ba ku ansa. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
Me ke kawo bushewar fatar jiki ne wanda ke haifar da kaushi ko kuma tsagewar kafa ga mutum a lokacin sanyi? Ko hakan yana da nasaba da yanayin fatar mutum ne ko kuma rashin tsafta? Wannan tambaya ta fito ne daga wajen Hussein Abba daga can jihar Bauchi.
To, abin da ke kawo bushewar fata shine rashin damshi a fatar jikin ɗan Adam.
To,
rashin damshi din nan wani lokaci ya danganta. Akwai wasu ciwuka kamar irin ciwon shuga, wani lokaci yana rage damshin fatar jikin ɗan Adam. To, kuma wani lokaci shi yasa wani lokaci akan so mutum ya rika sa irin kamar mai wanda ke rage fitar damshi daga jikin jikinka. wanda ake kira moisturizing agent kenan da turanci. To waɗanda sukan ƙara damshin kafar, amma in kafan ta cika tana bushewa ko lokacin tana tsagewa, musamman in kuma fatar jikinka ta baki ne da sauran suna tsagewa, to akwai rukunin abin da ke jikin ɗan da ke sa ƙara ƙarfin jikin ɗan Adam da baka da shi.
To kuma wannan matsalar ta fi faruwa lokacin sanyi ne? Nan ya ce lokacin sanyi.
Na faru kan lokaci ne na rukunin da muke magana, amma in lokacin sanyi ne, rashin damshi din nan, shi irin mai din nan da ake shafawa, to dole ka rinka amfani da shi wanda zai ƙara damshin fatar jikinka. Domin lokacin sanyi, kin san fatar jikin mutum takan bushe domin iskan bashi da ruwa a cikinsa. So in iska ta buki fatar jikin sai ta busar da fatar.
To
abin da ke kawo shi kenan.
To saboda haka
kamar nan kin san lokacin sanyi a kasashen Tura, shi yasa wani lokaci kan sa mutum rinka samun irin mai wanda ke ƙara damshin jikinsa.
To kai bayanin fatar mutum kenan. To rashin tsafta yana da nasaba da haka?
Rashin tsafta ma yana kawo wannan haja. Shi yasa lokaci dole ka wanke fatar da kyau, sannan ka sa shi wannan da ke ƙara damshin jikin.
To ina fatan yana kusa kuma ya ji wannan bayani. To ya sake wata tambaya.
To Hajiya.
Ya ce yaro ne lafiyayye, ana zaune kawai sai ya fara kumbura duk jikinsa gaba ɗaya, tun daga fuskarsa har ƙafarsa. To wannan wani irin ciwo ne?
To wannan Hajiya, akwai wani abu da ya shiga jikinsa wanda ko bai dace, amma wannan dole kai shi wurin likita domin ba za a tabbatar sai an bincika Hajiya.
Wani likitan yara zai kai shi koko
wani likita? Wani likitan yara zai shi amfani Hajiya, domin yawanci akwai abubuwa da yawa da ke kawo irin wannan Hajiya.
Ba za a sani ba kuma
sai an yi bincike.
To Allah ya sauwake.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙar Haruna Muhammad Katsina.
To
shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Ya ce ana cewa wai wasu mutane suna warin ƙashi. Shin da farko ya ce menene warin ƙashi kuma menene alamominsa?
Yawanci rashin tsafta na farko, kuma akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ci wani lokaci za ka ga jikin mutum kullum rashin tsafta, da kuma waɗansu har ma banda ma jikin har bakinsu ma komai wari yake.
Ana gadon wannan ciwo?
Ba gadon shi, ba a gadon wannan ciwo. Abin da yake ba dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi, kuma kayayyakin da yake sa da saura. Akwai wasu mutane wanda suke da kaman ciwon ciki, waɗansu wanda su kaman kai kusa da su. Su kai kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka buɗe bakinsu za ka ji wani wari. To waɗansu mutane masu ɗin ciwo, amma wannan ba shi da yawa. In dai mutum kowane lokaci ya tsaftace komai, kuma hadda haka yana da warin ƙashi ɗin ya kuje wani likita a duba shi sosai.
To likita
in mutum ya tsaftace kansa, to wannan abubuwan ma yana raguwa ko ma ya wuce ga baki ɗaya.
To kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka buɗe bakin su za ka ji wari ɗin nan, a su kuma akwai taimakon da likitoci za su iya musu ko kuma su kuma?
Akwai waɗansu waɗanda don cikin bakinsu akwai ɗansu ƙwayoyin halitta ake kira bacteria, waɗansu abubuwan suna da yawa a bakinsu, waɗansu kuma akwai waɗansu iya ciwon daga cikin ciki in suka yi yana sa wari, in sun buɗe bakinsu a ji wari. To irin waɗannan akwai wani abu da ke faruwa cikin ciki, ana iya ba su magani na rage wannan.
To su kuma masu warin ƙashin nan da kake cewa tsafta yana da muhimmanci din nan, to akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan?
Ba wani illa, sai dai kawai shiga mutane ne, kawai ba za ka iya shiga mutane ba, amma dai in dai ko kuma akwai ɗansu ko banda ma wannan akwai ɗansu kila mai yiwuwa in dai kana kawai ciwo a fatar jikinka ko gyambo ko wani abu, to wannan shi ba yana kawo irin warin nan.
To tana yiwuwa kuma akwai wanda kila yana warin ƙashin bai san yana yi ba sai dai ya kusanci mutane ya ga mutane suna gudu?
Mai yiwuwa yana faruwa, amma dai in kana da shi zaka san kana da irin wannan warin ƙashi ɗin Hajiya.
Ana dai iya warkewa tsarai kenan.
Ana iya warkewa, da tsafta da sauransu ana iya warkewa. In dai ka je wani likita za a bincika sosai.
To Allah sa a dace.
Amin amin amin.
To wannan wasiƙa kuma mun samu ne da gojen Malam Isuhu Diyalla Faki a can jihar Kaduna.
To
ya ce kwanaki ya turo mana da tambaya amma kuma ba mu fahimci abin da yake nufi ba. To shi ne ya sake turowa.
To
ya ce wata cuta da ke faruwa a farce, wa za ka ga farcen mutum ya yi baƙi, kuma mutum ya riƙa ganin wasu ciwuka ko tsalli-tsalli baƙaƙe a cikin farcen, sannan ta dinga cinye farcen a hankali a hankali, musamman ma a yankin Yarbawa suna fama da irin wannan cuta. To likita ka fahimci cutar da yake nufi da za ta sa farcen mutum ta yi baki kirin?
To abin da ke kasa farcen mutum ya baki irin shi ne, akwai lokaci yadda jini bai tafiya sosai yadda ya kamata a wurin. To waɗansu waɗanda turin ana kiran shi gangirin. Jini bai zuwa sosai, wani lokaci ga abin na cinyewa. To in jini bai kai a wurin yana cinyewa, wani lokaci ma an yi tsanani dole sai an yanke wannan ɓarayin wannan hannun ko wannan farcen. To amma an dai mutum ya juya baki kirin, to dole mutum ya sauri ya je wurin likita. Akwai musamman irin mutane masu ciwon sukari suna da irin wannan sosai.
To suna fama da irin wannan matsalan.
Eh, suna da fama da irin wannan matsalan. Sai ga ko kafa ko sai ga ya so canza baki haka. To wannan in ya soma haka, to domin rashin yanda jininsu bai yaduwa sosai yanda ya kamata, to wannan shi ke kawo na hajjiya.
Amma idan suka je wurin likitan aka duba kuma za a ba su magani ko?
Eh, za a ba su magani. Wani lokaci haji an yi tsanani dole sai an yake wannan wurin.
A to kaman yatsan kenan za a yanke ko daidai wajen farcen?
Wurin farcen wani lokaci dole ma sai an yanke duk farcen gabaki daya.
To amma
idan har kafansu ma ana yankewa an dai so ma haka.
Amma idan aka gano da wuri ana iya magancewa ko?
Eh, dai mutum ya je da wuri ana iya taimakon sa kwarai da gaske.
To Allah ya sauwake.
Amin amin.
To ina fatan kuma Malam Isuhu da Yalla Faki yana kusa, kuma ina fatan mun fahimci tambayar shi a wannan lokacin. To likita, sai tambayar Mahmud Salihu Kaura na Moda a can jihar Zamfara.
To
shi kuma yana son ya san illar da hayakin murhu ke da ita ga mai shakensa da kuma zama a cikinsa.
Shakan hayakin murhu in yayi yawa ba shi da amfani, kamar kowane irin hayaki da in yayi yawa ba shi da amfani hajiya.
Ba ma na murhu kadai ba.
Ba ma na murhu kadai ba.
To irin wannan hayaki me yake haddasawa?
Wannan in ya tsanani in yana shi din in ka shaka yana shiga huhunan Adam ne.
To
in wannan mutum na shaka da ya kowane lokaci in baka yi sa'a ba yana kawo ciwon huhu wani lokaci hajiya.
Subhanallahi.
Eh, to saboda haka dole mutum ko in kana irin aiki a wuraren ya kamata ka rinka janyewa. In ka shiga to inda ko kuma inda kake aikin ya kamata akwai inda iska ke hurawa sosai yanda ba za ka yi ta shakar haƙin ba ne haka kowane lokaci.
To likita, ka san akwai matanmu na karkara da ice suke girki, kuma girkin nan yana haddasa hayaƙi. To su irin waɗannan ba su da wata hanya na yin girkin nan, wace shawara za ka ba su?
In dai za su samu yawanci a samu wuri a buɗe inda kamar a fili haka, kada a rinƙa yi inda a rufe haka. In dai wuri na rufe ne to hayaƙin kin san bai zuwa ko'ina.
To shi yasa sai mutum ya shaka, amma wuri a buɗe ne hayakin zai tashi sama kenan ya tafi.
Zai tashi sama, mutum ba zai shaka da yawa ba.
To ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wanda ya tambayar, kuma zai taimaki su mata musamman waɗanda suke amfani da ice wajen yin girki.
Eh, gaskiya ne.
To likita, lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu. Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Bayan an kwashe sati biyu ana tattaunawa akan canjin yanayi wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya, amma har aka kai ƙarshen taron jiya Alhamis, ƙasashen ba su cimma matsaya akan ƙaddamar da yarjejeniyar da aka yi na Paris ba. Sai dai an sake tsaida watan Satumba a matsayin lokacin da za a sake wannan tattaunawar a Bangkok har na tsawon sati guda. Ƙasar Turkiyya ta soki shugaban Amurka Donald Trump da kakkausan lafazi kan shawarar da ya yanke na janyewa daga yarjejeniyar da aka cimmuwa da ƙasar Iran game da shirinta na nukiliya. Shugaban na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi gargaɗi akan irin mummunar abin da ka iya biyo bayan janyewar.
To masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma a can da hantsi za mu sake dawa. Kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga Alhaji Yahaya Ibrahim Hassan da sauran 'yan kasuwar rukunin kantinan Ahalan Wasahalan da ke unguwar Rogo a birnin Jos da ke jihar Plateau saboda rasuwar abokin kasuwancinsu Aliyu Salihu mai Hanset, wanda Allah ya wuci kawa a kwanan nan. Da fatan Allah ya mai rahama. Yanzu a madadin Shila Dan Ibrahim Ayawa da Solomon Abo da kuma Darius Smith, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.